sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu haroma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye da tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'uran computer suna iya kama tashar a duk lokacin da suke so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau asabar 3 ga watan Yuni na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin mu tsunduma cikin shirin Aliyu ba mu dandanar labaran
to Ladan yau ma an asara rayuka Afghanistan lokacin da bamamai suka tashi a wajen wata jana'iza gardama ta kaure tsakanin gwamnatin Philippines da kungiyar ISIS akan waye ya kai hari akan gidan wani gidan caca dake birnin Manila sannan akwai alamar dake nuna cewa yanzu ma manyan biranen Amurka da dama suna shirin siyo shugaba Donald Trump ta waye dangane da matsayin da ya dauka kan yarjejeniyar inganta muhalli ta Paris
to Allah kyauta kan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cinnan da aka yi wa wasu bayan Allah da suka tafi aikin ibada a kasar Saudi Arabia
kamar mai aka saka a cikin jikunkunan nasu
wani kwaya ne da ake ce ma tramadol
a can jihohin Kano da Jigawa kuwa zamu kawo muku inda aka kwana ne game da zaben kananan hukumomi
a doka zabe da aka yi nan shekara ta 2015 ba wai doka bace tace hukumar zabe dole ta yi amfani da wannan na'ura nan
ha kuma muna da rahoto akan rikicin siyasar da ta balle a jihar Adamawa sai Ibrahim Kalmasi zai shigo da shirin sa na amsoshin tambayoyinku kuma da yake yau lokaci ne na azumi zamu kawo muku nasihar malamai game da azumi amma duk waɗannan fa sai kun cika kun labaran duniya
to jama'a muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC mutane akalla 10 ne suka rasa rayukansu yau a Afghanistan a sanadin tashin wasu fushi-fushi har guda 3 na bamamai da suka faru a wajen da ake gudanar da jana'izar wani yaro dan majalisar wato dan wakilin majalisar dattawa na kasar wanda aka kashe jiya Juma'a a cikin gagarumar zanga-zanga da aka gudanar a can Kabul shi babban birnin Afghanistan din kenan a wajen jana'izar yaron da aka ce dan sanata Alam Ezadayar ne akwai tarin manyan mutane da suka hada jigogin majalisar dokoki har da kuma babban kantoma Abdullah Abdullah an dai kai wannan halin ne a daidai lokacin da ake ci gaba da aiwatar da dokar tabaci a kan birnin na Kabul a sanadin ita wacce zanga-zangar ta jiya wacce aka ci gaba da yinta har zuwa yau Asabar mutane akalla hudu ne aka kashe a jiyan a cikin wannan rigima din da mutane suka taru suna neman sai a karfafa matakan tsaro kuma har abin ya kai suka goza da yan sanda mutanen Afghanistan dai sun fushi ne da mummunan farmakin da aka kai a Kabul ranar Laraba da ta wuce inda aka kashe mutane kamar 90 aka rauna na wasu 450 shi wannan farmakin da aka kawo yayin da ake cikin azumin nan na watan Ramadan yana daya daga cikin hali-hali mafi muni da aka ga an kai Afghanistan tun daga shekarar 2001 zuwa yau to ana cikin wannan kuma sai wasu kafofi da ke cikin fadar shugaban na Afghanistan jiya suke tabbatarwa sashen Afghanistan din nan gidan rediyo murar Amurka cewa shugaban wannan kasa Ashraf Ghani ya saka hannun amincewa da ajiya a aiwatar da hukuncin kisan nan da aka yanke akan wasu fursunoni 11 wanda daman suna tsare bayan da aka yanke musu shi hukuncin wannan mutanen sun hada da mutane hudu da aka ce yan kungiyar hakkani mai alaka da Taliban ce wace ita ce ma gwamnatin Afghanistan din take dorawa laifin mummunan harin shi na ranar Laraba din wanda muka ce an kashe mutane kamar 80 a cikin sa a Kabul sai dai an yi mamakin rashin ganin suna Anas Hakkani wato dan mutumin da ya kafa ita kungiyar Hakkani din Jalaluddin Hakkani a jerin sunayen da aka gabatar na wanda aka ce aje a kashe da yake an san tun shekarar 2014 aka cafke shi kuma tun ba da aka yanke mishi hukuncin kisan kungiyar Taliban da ita yi barazanar za ta dauki matakan ramuwar ganya idan aka kuskura aka aiwatar da hukuncin kisan akan mutanen inda ta ce za ta kaddamar da hare-hare ba iyaka akan ma'aikatan shari'a na Afghanistan kuma ta kashe duk mutanen kasashen ketare da ke hannunta yanzu ciki har da Amurka guda biyu malaman jami'ar Amurka da ke can wanda suka hada da Kevin King dan shekaru 60 da haihuwa da Timothy John Weeks dan shekaru 48 da haihuwa dan kasar Australia wanda kuma aka gansa a wani faifan bidiyo na Taliban suna roƙon shugaban Amurka Donald Trump ya dauki matakin ganin an sako su Akwai alama cewa gardama ta kaure tsakanin gwamnatin Philippines da kungiyar ISIS akan harin da aka kai a wani gidan caci da ke Manila, wanda ita ISIS din take cewa ɗaya daga cikin ƴan jihadin ta ne suka kai shi. Gwamnatin kuma ta ce a'a, ba haka ba ne. Tun daga lokacin da aka kai farmakin da sanyin safiyar Juma'a a gidan cacin na Results World da ke can Manila, hukumomin Philippines suke ta ƙoƙari su durƙusa da duk wani ƙoƙari da ake yi na nuna cewa abin yana da alaƙa da ta'addanci. A maimakon haka, gwamnatin ta ce aikin ɓarayi ne ƴan fashi da makamai. To, mako sa'o'i 24 ba a yi da kai harin ba, wanda mutane 36 suka mutu a cikinsa, ƙungiyar ISIS ta fito da bayanai har guda biyu ma da ke nuna cewa tana da hannu cikin lamarin. A sanarwar farko da kamfanin dillancin labaran Amaq ya ruwaito, ISIS ta ce mayakanta ne suka kai farmakin. To, amma kuma a sanarwa ta biyu wacce ta bayar ta hannun kamfanin nata na dillancin labaru wato Nashr, ƙungiyar ISIS ta ambaci cewa mayakinta guda Tilau Ahadin mai suna Abu Al-Khayyar shi ne ya kai harin. Muna ba ku labarin nan daga sashen wasan murar Amurka a Washington. Akwai alamar cewa manyan birane na Amurka da dama sun ɗaura ɗamarar za su yi wa shugaba Donald Trump tawaye dangane da matsayin da ya ɗauka na fitar da Amurka daga cikin yarjejeniyar inganta muhalli ta Paris. Duk da kalamin da Trump ya yi lokacin da yake ba da sanarwar ficewa ɗin, inda ya ce yana wakiltar mutanen birnin Pittsburgh ne ba Paris ba, shi kansa magajin garin birnin na Pittsburgh Bill Peduto ya fito yana nuna cewa kalamin shugaban Trump ɗin da bato ba da yawansu ya yi shi ba. Har magajin garin yake cewa kalamin shugaban na Amurka ya bata mishi rai, musamman misalin nan da ya bada shi Trump da Pittsburgh ɗin, wanda magajin gari Peduto ya ce yana nuna kamar Trump yana so ya nuna duniya Pittsburgh wani ƙazamin gari ne da ya dogara kan gawayi wajen rayuwa. Magajin garin kuma wato ya sa hannu ma akan wata doka ta musamman da ke jaddada ƙudurin ci gaba da aiwatar da tsare-tsaren tabbatar da sauyin hanyoyinsu na samar da makamashi kafin shekarar 2030. Ko bayan birnin na Pittsburgh ana samun ƙarin birane da kamfanin ƴan kasuwa da yawa masu nuna cewa suna niyyar su tsananta matakan da suke ɗauka domin tabbatar da ganin Amurka ta cika alƙawarin da ta ɗauka tun shekarar 2015 wanda ke kunshi a cikin yarjejeniya ta Paris.
Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To, bari mu bude taskar rahotannin da batun sa kwayar da aka yi wa wasu bayan Allah a cikin jakkansu sa'ilin da suka tafi aikin ibada a ƙasar Saudiya, kuma ana kyautata zaton an yi musu haka ne ba da saninsu ba. Ga da Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar aikin hajji ta Najeriya ta yi bayanin cewar tun daga filin jirgin sama a nan Najeriya ne aka sanya miyagun kwayoyi a wasu jakukkuna masu dauke da sunaye da lambar fasfo na waɗannan mutane ba tare da sun sani ba, a inda daga bisani aka cafke su a can ƙasa mai tsarki. Na nemi ƙarin bayani daga shugaban hukumar aikin hajji ta Najeriya, Barista Abdullahi Mukhtar Muhammad.
Idan sunayensu da inda suka fito yanzu zai yi hakuri faɗa-faɗa ba saboda kare mutuncinsu da kimarsu kuma abin da ake kan bincike.
Takamaimai me aka saka a cikin jakunkunan nasu?
Wani kwaya ne da ake ce ma tramadol. Daya a cikin jakarsa an samu kwayoyin nan har sama da 10,000. To, kuma abin da ya samu muke kyautata musu zaton cewa wato kamar an musu cushe ne, saboda jakan ma da ya sauka shi bai san jakarsa ce ko kuma jakan an auna da sunansa ba. Shi ainihin jakan iyalinsa kawai ya ɗauka ya fice. Sai da zai baro ƙasar ne ya je filin jirgin sama na Jidda, sannan aka jawo hankalinsa cewa ai ya bar jakansa a Madina. Wato, bayan sun ga cewa akwai kwaya a ciki kenan sun rike domin suna neman mai jakan. Ya ce shi kuma bai auna komai ba, bai zo da wata jaka ba, kansa da ya zo ga shi ta hannu. Sannan aka ce a lalle-lalle sai ya koma Madina ɗin nan ya yi bayanin wancan jakan. Nan ne ma hankalinsa ya dawo a kan cewa to lalle garin yi masa awon ko kuma taimaka masa a filin jirgin sama na jirgin da na inda ya tashi ɗin nan ne wannan laluran ya faru. Kaji ka da inda kayansa ne ai in ya sauka zai ɗauka ya ce zai fita da shi a kama shi da shi a hannunsa. To, ba ma a kama shi da shi aka yi a hannunsa ba. An bayan ya riga ya fita ne aka ga wannan jakan ba wani bai zo ya ɗauka ba. Sannan aka ɗauki jakan aka je garin bincike aka kwance aka ga cewa to ai tag wato alamar jakan ta yi kama da alamar sunan mai passport kaza wani. Nan ne har aka alakanta shi da maganar jakan.
Shugaban hukumar aikin hajjin ta Najeriya daga bisani ya yi jan hankali.
A yanzu ma haka masu tafiya umra sai sun kiyaye. Yanzu masu safarar kwaya sun fito da wani sabon salo na zuwa filin jirgin sama su dubi waɗanda suke niyyar tafiya umra su dubi mutane da suke da kima ko kamala ko manyan mutane a je da sunan cewa za a taimake su a yi musu hidima irin ta ƴan alfarma a karɓi passport din su da cewa za a je a karɓar musu boarding pass za a auna musu da kansu ka san yawancin manyan mutane ba sa tafiya ma da kaya sai dai da kansu ta hannu kawai wanda ita ce ke sukan yi amfani da wannan damar sai su auna jakka shi zuwa kasan Saudi Arabia
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a can jahohin Kano da Jigawako batun zaben kananan hukumomi ne ga kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Alhaji Muhammad Sani da ke zaman shugaban hukumar zaben ta Jigawa ya ce shirye-shiryen zabe sun kankama amma ya ce har yanzu hukumar bata kai ga yanke shawara ba kan batun na'urar card reader wanda masu kula da lamuran siyasa suka yi amanna cewa ta taka rawa wajen kyautatuwar zabe a shekara ta 2015
a doka zabe da aka yi nan shekara ta 2015 ba wai doka bace tace hukumar zabe dole ta yi amfani da wannan na'ura so muna yin kokari mu ga duk abin da zai inganta zabe da ake yin su a hukumar zabe ta kasa ko ma a ko ina a duniya tunda muna bibiya muna kokari mu ko wannan da kake magana yanzu mu ma mun yi tunanin mu je mu ga yaya zamu iya yin amfani da wannan na'ura
yayin da ake sa ran kawo ƙarshen tsarin mulkin kantomomi a ƙananan hukumomin jihar Jigawa 27 nan da makonni kalilan masu zuwa a jihar Kano kuwa gwamnati na shirye-shiryen nada kantomomin ne domin su jara gamar ƙananan hukumomin jihar guda 44 biyo bayan karewar wa'adin zababbun shugabannin a makon jiya da kuma gazawar hukumar zaben jihar na gudanar da sabon zabe Alhaji Sama'ila Idris Garba da ke zaman shugaban hukumar zabe ta Kano ya bayyana dalilan da suka sanya hakan ta faru
goban aka ba mu kuri jibi zaka ji mai a sarrin samaniya mun fara shiga muna cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi muna kawo stakeholders meeting
hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kotunan Najeriya ciki har da kotun koli ke bada hukunce-hukunce da ke ƙara tabbatar da haramcin nada kantomomi su gudanar da mulkin ƙananan hukumomi a Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
To har yau muna kan batun siyasa ne amma wannan kara a jihar Adamawa inda takaddama ta barke tsakanin ƴaƴan jam'iyyar APC akan tazarce wa gwamnatin jihar ko kuma a'a ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Da yake jawabi Atiku Abubakar wanda mako ya ba da irin ayyukan da aka yi yace ko yanzu ma bin da tazarce Ai kowa ya ga irin ayyukan da aka yanzu wanda tunda aka fa Adamawa ba taba samun gwamnati da ya ake kamar Bindo ba don haka muna tare da shi shi ma dai gwamnatin jihar Bindo cewa yayi
kuma ga iyayen mu duk suna zaune a nan kamar yadda shi former vice president yace da baban mu Nomi da duk abin da ake ciki muna tuttuban su suna ba mu shawara ba mu yin abu haka akai kawai muna bin manyan mu muna bin shugabannin mu su gaya mana me ya kamata mu yi inda kuma ba daidai ba su gaya mana ba daidai ba ga abin da ya kamata mu yi
to sai dai kuma su ma ɗan ɗaya bangaren wato NAPC amana wanda make tare da bangaren su muntalan ya komijin yau ku gama Nuhu Ribadu Babaci David Lawa Janabu Bamaro da kuma injiniya Gundiri sun ku gudanar da nasu taron ne ma inda ko suka mace cike ɗaya bangaren da cewa ai tsintaccen mage wai ba ta mage Alhaji Ubadan Arewa da ke wannan bangaren ya kuma bayyana yadda tafiyar ne take a yanzu
dukkan sun nan ba mai kawo mazaben sa a zabe a Adamawa inda suna kawo kuma da bai zama gwamna ba domin su suka kawo suka taru duk Najeriya ka dinga tara su ana cewa su ne Adamawa amma aka zabe jami'ar APC ta kara PDP a jarara wannan NPDP ne tara ai mu kuma tara ƴan APC ne masu aƙidan demokradiya masu aƙidan canji masu kuma son gaskiya kullum muna da kokari mu kare ni talakaike musamman ma duk abin da za a Adamawa a ce ba gaci uban mu ba baban mu baban Maimun Gurba abin ba tasiri ai
yanzu a yanzu amma zura ido ne a ga yadda wannan dambarwar za ta kaya yayin da masana ilimin siyasa irin su Honorable Abdullahi Firimbe ke maganin fa za da biyan kallo kafin shekarar 2019 kasancewar guguwar sak kama iya sauyawa
guguwar Buhari ne ta sa suka samu zuwa wannan kujerun nasu ina da tabbacin zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu da rai da lafiya jama'a za su bi cancanta ne ba wai kawai za su ce za su yi jam'iyya ba baka cancanta ba kar ma ka rudi kanka
kuma da menene yanzu ko lokaci ne ma ke iya tabbatar da abin da shekarar 2019 za ta haifa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa namurar Amurka daga Yola a Najeriya
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe 11 na safe da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na daya na ansar tambayar Subuhu Haruna Bajoga da Bala Muhammad Damban da Alhaji Abubakar Dangusau da Alhaji Yahuza Kamba da sauran masu sauraron mu da daman gaske kan batutuwan azumi, da kuma kashi na daya na ansar tambayar su Isuhu Lawali da Idi Ilu ɗan Niger da kuma Sile Yusuf Kano kan tarihin wasan kokuwar gargajiya ta Jamhuriyar Niger. To bari mu fara da kashi na daya na ansar tambayar su Bappa Haruna Bajoga da sauran masu sauraron mu da daman gaske kan batutuwa da dama na azumi. Idan masu tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Najeriya kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ansar ku.
To da farko dai, kamar yadda muka sani, azumi sai mu dauke shi akan ma'anarsa ta lugha, wato yaren Larabci. Idan aka ce azumi, ana nufin kamewa. Kamewa daga barin duk wani abin da yake mutum yi alwashi ko alkawarin ba zai yi shi ba. Kamar yadda in muka dubi tarihin Nana Maryamu, lokacin da ta haifi Sayyidina Isa alaihi salam, lokacin da ta je wa mutananta cewa ai shi din nan gata nan ta zo da wani abin da yake ba a saba gani ba. Sai ta ce ai ita ta yi bakance, ta yi alkawari, ta kame bakinta, wato ma'ana ta tana azumin magana. Sai ta yi nuni da wannan ɗan nata Annabi Isa akan ya yi bayani, kuma suka yi mamakin bayanan da ya yi. Kaga wannan kamewan da ta yi na rashin magana shi ma azumi ne. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sannan ma'anarsa ta biyu a fagen shari'a shine kamewa daga barin ci da sha da jima'i, ko kuma shigar da duk wani abu, ko ruwa ne ko abinci, da duk wani abin da zai shigo ta kafatan baki, a hanci, kunne, ido, dubura, farji da makamantansu, har ya kai ga makoshi ko kuma ya shiga cikin ciki. To duk waɗannan barin yin su tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyan yin ibada, shi ake ce ma azumi. Sannan kuma azumin nan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar, kamar yadda aka sani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa an gina musulunci akan rukunai guda biyar, daga cikin su akwai azumi. Sannan kuma har yanzu azumin baya tabbata sai da abubuwa kamar haka. Idan watan Sha'ban ya kai kwana 29, aka duba aka ga jinjirin wata washe gari, ko kuma a wannan yammacin na 29, to gobe zai kasance ɗaya kenan ga wata Ramadan. Sannan idan ba a gani ba, watan ya cika, wato shi Sha'ban ɗin, kwana 30. To watan musulunci baya kwana 31. Dan haka ya zama dole ko an gani ko ba a gani ba, gobe a tashi da azumi a ranar 30 ga wata, wato gobe 1 ga wata kenan. Sannan azumin nan yana zama wajibi ne akan wanda yake musulmi mai hankali, baligi, lafiyayye, kuma mazauni, wato ma'ana baya cikin hali na tafiya ko wata lalura wacce za ta hana mishi yin azumi. Idan waɗannan sharuɗa suka haɗu, to shikenan sai azumi ya wajaba akan mutum. Sannan azumin nan kuma ana yin shi ne a cikin wata na 9, wato wata Ramadan, a cikin watannin addinin musulunci. To daga cikin ayyukan da ake son mai azumi ya yawaita yi na alkhairi, na farko ya zamo mai sadar da zumunci, ya zamo mai neman gafaransa a wajen Ubangiji, ya zamo mai kyautatawa, mai kyauta, mai sadaka, mai sakin fuska, mai haƙuri, mai sadar da zumunci, mai yafiya, mai kuma juriya wajen aiki na alkhairi din. Sa'annan kuma ya zamo ko da yaushe duk abin da zai yi yana fuskantar Allah ne, ba wai dan yayi ayaba ko a faɗa ba. Ne yawaita neman gafara Ubangijinsa, ya yawaita neman kusanci zuwa ga Allah wajen yin istighfari, latin Annabi da hailala, da kuma wato yawaita karatun Alkur'ani mai girma, domin shi watan azumi a cikinsa ne aka saukar da Alkur'ani ɗin gurungum daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya. Sannan aka ci gaba da yin wahayinsa wa manzon Allah, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, tsawon shekaru 22 ko kuma zuwa 23 da ya yi yana Annabi manzo. Don haka waɗannan ibadoji su aka fi buƙatar mai azumi ya rinƙa yi. Sannan kuma ba a son mai azumi ya yawaita kallace-kallace da surutan banza ko hayaniya, ko har ta kai shi ga yin faɗa da wani wanda yake shi ma mai azumin ne ko ba mai azumi ba. Domin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wanda duk ya ainihin tsokane ka, ko ya zage ka, ko ya faɗa da kai yayin da kake cikin azumi, to ka ce masa kai innan mai azumi ne, kai mai azumi ne, wato ma'ana ba za ka yi waɗannan abubuwa na wauta wanda shi yake yi ba. Abubuwan da ake buƙatar mai azumi ya yawaita yi, ta kyauta da sadaka, sadar da zumunci, sakin fuska, hakuri da kuma sauran abubuwa da ake buƙatar wato mutum nagartacce ya yawaita aikata su. Sannan kuma har yanzu ana hanin mai azumi da ya rinka wasa da ainihin wato ruwa, ma'ana ya rinka kurban ruwan yana tofarwa har ya kai ga ya zarce zuwa makoshinsa, ko kuma wato ainihin ya rinka wasa da hannunsa ko yatsansa har ya rinka kakalo amai da makamantansu. Sannan kuma akwai abubuwan da mai azumi yake aikatawa waɗanda suke in ya aikata su zai kai ga ya rasa azuminsa, har kuma wani zai kai shi ga yin kafara. Kamar misali, idan mutum mai azumi da rana ya sadu da iyalinsa ko kuma ya sadu da wata mata ta hanyar jima'i, to matukar azzakarinsa ya shiga cikin farjinta, ko da bata kawo mani ko shi ya kawo mani ba, wannan azumi ya kare. Kuma idan da yaddanta ne shi ma da yaddansa suka yi wannan jima'in, to dukkansu za su yi ramuwa tare da kafara, wato ma'ana za su rama azumi guda-guda, sannan kuma za su rama azumi 60-60. Sannan idan kuma shi namijin ne ya fi ƙarfin macen, wato ma'ana ya auka masa ko da ƙarfi ko dai da wata irin dabara ya yi jima'i da ita da rana a cikin azumi ba da santa ba, to idan ta fahimci cewa ya sadu da ita ɗin, to babu shakka ita za ta rama azumi guda ɗaya ne kawai, shi kuma zai rama azuminsa guda ɗaya, sannan zai yi kafaran guda 60 nasa, zai yi kuma kafaran guda 60 nata, saboda tilasta mata ya yi. Sa'annan daga cikin abubuwan da idan mai azumi ya yi su babu komai a kansa, misali da rana idan mutum yana azumi ya kwanta ya yi barci ya tarar da ya yi mafarki har ya fitar da mani, to wannan kawai zai tashi ne ya yi wankan janaba, amma azuminsa yana nan, babu ramuwa babu kafara. Amma idan mutum saboda tsananin sha'awa ko tunani ko wasa ko wani abu da ya kai ga shi ba mani ya fitar ba, mazi ya fitar a cikin azumi da rana, to shi kuma zai wanke azzakarinsa ne, duk da dai mazi ba a mata wankan janaba, zai wanke inda mazin nan ya fito da duk inda kazantar mazin ya taba, to kuma shi wannan zai kama baki bai da azumin wannan yini, amma ba kafara zai yi ba, ramuwa guda ɗaya zai yi. To haka nan da abubuwa, misali mutum ya ci abinci da rana da gangan yana sani, to shi ma zai yi kafaran azumi, wato ma'ana bayan ya yi ramuwa guda ɗaya bayan sallah, sannan zai yi kafaran guda 60.
To sai kuma kashi na ɗaya na ansar su Isuhu Lawali da Idi Ilu da kuma Sule Yusuf Kano, masu san tarihin wasan kokuwar gargajiya ta Jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar da wakilinmu a Yamai Jamhuriyar Nijar Sulaiman Barma ya samo daga wani jigo a harkar kokuwar gargajiya ta Jamhuriyar Nijar, Alhaji Malam Dauda, wanda ya ce,
to kokuwar dai ta gargajiya ta Nijar, inda ta samu hasali ba daga wani wuri ba ne, daga shugaban ƙasa wannan nan hari wanda ana cewa sai ni kunce, da ya yi juyin miliki 15 da watan April da 1974, daga nan sai ya ce wa mutane, to ni harkar gargajiya ina sonta, ku dibo mini cikin wasannin nan na gargajiya, wacce ce wanda ta yi kowanne kyau, wanda ta yi hulɗa ta yi kyau. Aka diba sharau sai aka ce, lalle tana da kyau amma tana bata fata. Aka ce damben gargajiya wannan wanda ake yi hannu a kuje wannan, aka ce aha, ita bata da dadi, lalle ana bugu har ana ce wani lokaci ana ce kace shi. Aka diba akwai dajin da magaran wani wuri wanda ana ce wajen dajin ko mata mai magariya ne, akwai wani wasa wanda ana ce faka. Waka inda samari biyu sai su huto daga wani guri, sai kowa ya bara sai su buga, aka ce to nan ma babban, sai aka ce kokuwa. Da aka ce kokuwa zai aka ce to a gwada mu gani. Sai daga shi da ya dauka 1974 sai aka yi takobi na hwari, 1975 aka fara ta, a garin Tawa aka fara ta, ita ce wanda a lokacin nan ƙarshen wasa sai ya gama bawa dutse da kantu. Kantu ya sa kantu shi ne na maraɗi, sai Yakuba Ango sunan shi, shi kenan sai ya samu nasara. Da ya samu nasara kenan wannan shi ne takobi na hwari. Yanzu ka san takobi da aka ce 1975 zuwa yau, in ka diba shekara 42 ne. Cikin shekara 42 Malam Suleiman takobi da aka yi 38 aka yi, kenan shekara hudu ne kawai ba a yi takobi ba, shi ma me yasa? In damana ba ta yi kyau ba sai ka gani ba a yin kokuwa ko wani dalili sai a ce to dama kokuwa sallah ce, wasa ce wanda kowa ya ci ya koshi da annashawa ake yi. Daga a lokacin da muka fara kenan cikin shekara 42 da aka fara an yi takobi 38.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Mari Malam Dauda a jamhuriyar Niger da kuma Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri a Najeriya da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Salaman Abo da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To a gaida Ibrahim, yanzu kuma ga nasihar malamai game da wannan azumi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله نيني دي مالون عثمان نمكرنتا مدرسة المدرس الدارس الدراسة الدروس الإسلامية معنا دي مدرسة إحياء السنة أنا برنم قني أتكين نجر صدقة تكين وانا وتتنا رفال لامي أم بين جرما سبوركو تكين واني وتا كي صدقة الله يناتيوا مثل الذين ينفقون أموال في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع صنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم كوتكين وني وتا كاي صدقة الله ذي باك لادا ربما ما يكسن داري باكوي تو أما مسمن تكين ونن وتا إند أكبر لادا قوما إن تكين ونن وتا نن رمضان أنا تشوى عربا نياما لادا داري سبو دا ونن وتا وتا نيمي جرما وتا نيمي قدري سبو دا وتا ني ونن ينا دا علاقة دا القرآن كما القرآن ينا دا علاقة دا ونن وتا هر الله ينا تشوى إن نزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر مو مكسب قد القرآن أتكن دار ليلة القدر دار ليلة القدر تكن ون وتا أكي سامشي با سامه دوت تكن وتني إلا تكن ون وتا وتا رمضان أكي سام ليلة القدر كناك أنا ما بقى أنا مبلغ أشي قال أمم ماذا الله صلى الله عليه وسلم وداعي كتيم كي بايون الله مسكيني كتيم كي بايون الله مرة سام أسكتي دما سمول كيد ده دوون الله إما ونبودي ماذا الله صلى الله عليه وسلم دوون ده تيم كي نام وسا da abin bude baki wannan ya hita daga cikin zanuban sa, ma'ana ya samu ta irin yankin lada mai tarin girma kenan taimako cikin wannan wata ina da lada matuka, kuma ana son a dage da karatun alqur'ani da taimake kene juna kuma da rashin fitina da ya muci ko wani yana jan ka fitina cikin wannan wata alfarma wannan wata to annabi ya ce fale yaquru kace mai inni sa'imun ni azumi nake ni azumi nake kenan ba asun tashi hankali cikin wannan wata.
To Allah ya karba. Yanzu kuma lokacin mun zo ga shirinmu na ƙarshe, zan mai sheku ga Aliyu domin jin labarai amma wannan karan a takaice.
To ladan bari mu tabo wasu daga cikin labaran da bamu kai gare su ba. Farko, almisali a ƙasar Lesotho yau mutane suke gudanar da babban zaben wakilan majalisar su ta dokoki da fatar cewa sababbin wakilan da za su zaɓa za su iya cika musu alƙawuran da aka yi na inganta musu rayuwa a baya amma ba a cika ba. Daga cikin manyan bukatun mutanen akwai neman ruwan sha da lantarki da ilimi da kiwon lafiya tare da samar da ayyukan yi. Zaɓen na yau dai shi ne zaɓe na uku irinsa da ake gudanarwa a Lesotho a cikin shekaru biyar da suka gabata, kuma ana zaɓen ne a sanadin ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatin ƙasar ne da aka jefa tun watan Maris da ya wuce, abin da ya sa gwamnatin ta nemi a yi zaɓen maimakon ta yi murabus. Sannan a wajen wani taron koli akan harkokin tsaro da ake gudanarwa yau Asabar a Singapore, sakataren tsaro na Amurka James Mattis ya fito fili yana jinjina wa ƙasar China kan ƙoƙarin da ya ce tana yi ta hanyar aiki ta da sauran ƙasashen duniya a kan ƙasar Koriya ta Arewa. To amma ya soki China ɗin kuma kan cigaba da take da girki sojojinta a kan wasu tsibirin bil'adama da ta shimfiɗa duk da adawar da sauran ƙasashen duniya ke nunawa, abinda ya ce ba abin da za a aminci da shi ba ne.
To madalla da takaitattun labaran mun kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyarmu ga iyalan gidan Alhaji Buhari MT Kwantagora na rasuwar Hajji Aisha wadda aka fi sani da Gogo Gori, wadda Allah ya cikawa a cikin satin da ya gabata. Ubangiji Allah ya jikanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Aliyu Mustapha Sokoto da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Faisal da ya ba da umarni da injiniyanmu Chang. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da ma mun dawo muku da wani sabon shirin. A wani lafiya.